sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yau Lahadi, 7 ga watan Yunin shekara ta 2020, Aisha Sila ce tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Ana samun karuwar mutane masu kamuwa da cutar coronavirus da mutuwa sakamakon cutar a kasashen Latin America, musamman Brazil da Mexico, a daidai lokacin da adadin waɗanda suka mutu a duniya ya kai kusa da 400. An ci gaba da yin zanga-zanga a birnin Washington DC da sauran biranen Amurka da ma wasu sassan duniya ta kalubalantar nuna wariyar launin fata da muzgunawar da 'yan sanda ke yi, a yayin da jami'ai a New York suka ɗage dokar hana yawon dare da aka kafa domin daƙile zanga-zangar kisan George Floyd. India da China sun kama hanyar warware rikicin kan iyaka da ke tsakaninsu cikin ruwan sanyi, kwana ɗaya bayan da kwamandojin sojojin ƙasashen biyu suka gana domin samo bakin garin warware tankiyarsu a Himalayas.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa shari'ar da aka kwashe shekaru 17 ana gwabzawa tsakanin masarautar Kano da sarkin dawaki mai tuta a gaban kotu a Najeriya bai haifar da ɗa mai ido ba.
Ban taɓa zaton wannan hukunci zai zo a saboda abubuwan da na sani da Allah ya hore mun kan harkar shari'ar kanta.
Daga jamhuriyar Niger kuma, duk da alamun samun nasara a yaƙi da cutar COVID-19 a ƙasar, ƙungiyoyi masu zaman kansu sun dage da faɗakarwa don gudun komawa ruwa. Za kuma mu kawo muku ƙarashin rahoton Zainab Babaji akan alfanun zaɓar Ngozi Okonjo-Iweala a matsayin daraktar ƙungiyar kasuwanci ta duniya da ta ji ta bakin wasu masana.
Muna farin ciki sosai domin in kika duba wannan matsayin, ina jin ita ce yanzu mace na farko da za ta rike mana a madadin mu a Najeriya.
Bayan nan muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Madina Dahir mai shanu take gabatarwa. Sai kuma ra'ayoyinku da masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labaran duniyar. Kasashen Latin America, musamman Brazil da Mexico, suna samun karuwar mutane masu kamuwa da cutar coronavirus da kuma masu mutuwa sakamakon cutar, a daidai lokacin da adadin waɗanda suka mutu a duniya ya kai kusan 400. Adadin waɗanda suka kamu da cutar a faɗin duniya ya haura 6,900,000, yayin da waɗanda suka mutu kuma adadinsu ya kai 399,854 ya zuwa safiyar yau Lahadi, kamar yadda rahoton cibiyar bincike ta jami'ar Johns Hopkins ta bayyana. Kasar Amurka ce ta fi jin jiki a duniya, inda take da mutane fiye da 109,800 da suka mutu da kuma waɗanda suka kamu da cutar 1,900,000, yayin da Amurka take da adadi mafi yawa na kamuwa da mutuwa sakamakon cutar ta COVID-19. Kasashe da dama na nahiyar Turai kamar Italiya da Faransa da Spain suna da adadi mai yawa na waɗanda suka mutu. To sai dai kasashen na Latin America sun sami ƙarin masu kamuwa da mutuwa a cutar, inda yankin ya sami kusan mutane 1,200,000 suka kamu, kana fiye da 60,000 kuma suka mutu. Haka kuma adadin yana ƙaruwa sosai a kasashen Mexico da Peru da Ecuador, yayin da mutuwar masu cutar a kasar Chile ya ƙaru da fiye da kashi 50% cikin makon da ya gabata. Duk da yake adadin rashin aikin yi a Amurka ya ragu da kashi 13.3 cikin 100 kamar yadda rahoton hukumar ƙididdiga ta ƙwadago ya bayyana a ranar Juma'ar da ta gabata, mutane da suka rasa ayyukansu gabaki ɗaya sakamakon annobar coronavirus suna fuskantar ƙalubale na neman wani sabon aikin. Raguwar da ta yi yawa har ta zarce yadda mafi yawan manazarta suka yi hasashe ta kuma ƙasa da kashi 14.7% na watan Afrilu. Amma kuma yanayin na yanzu ya ci gaba da kasancewa mawuyaci ga iyalai da dama. Haka kuma adadin rashin aikin yin na watan Mayu ya kai adadin da Amurka ta taba gani a lokacin da ta shiga mawuyacin hali daga shekarar 1929 zuwa da 33. To sai dai hukumar ƙididdigar ta bayyana cewa idan aka lissafa da mutanen da ba sa zuwa aiki saboda wasu dalilai a matsayin marasa aikin yi na wucin gadi, to kuwa baki ɗayan adadin rashin aikin yi zai kai kashi 19.7 cikin 100 a watan Afrilu da kuma kashi 16.3 a watan Mayu. To amma duk da haka, idan aka kwatanta ƙididdigar ta watanni biyu, adadin ya nuna cewa akwai ci gaba a kasuwar kwadago. Ma'aikatar kwadago ta Amurka ta faɗa a ranar Juma'a cewa tattalin arziki ya farfado da ayyukan yi miliyan 2,500 a watan Mayu, bayan da aka rasa ayyukan yi fiye da miliyan 22 a watannin Maris da Afrilu. Dubun-dubatar masu zanga-zanga ne suka tattaru a birnin Washington DC da sauran biranen Amurka da ma wasu sassan duniya a jiya Asabar, inda suke ci gaba da kalubalantar nuna wariyar launin fata da musgunawar da 'yan sanda ke yi, bayan wani ba Amurka bakar fata ya mutu a hannun 'yan sanda makonni 2 da suka gabata. Zanga-zangar ta neman yin adalci ga dukkan kabilu da sake fasalin aikin 'yan sanda ta karaɗe biranen Amurka, ta kuma ci gaba a kowace rana, bayan da George Floyd mai shekaru 46 ya rasa ransa a ranar 25 ga watan Mayu a Minneapolis ta jihar Minnesota, bayan da ɗan sanda Darren Chauvin ya danne masa wuya da gwiwar kafarsa na tsawon mintuna 9 a yayin da Floyd yake ta ƙarajin baya iya numfashi. Wannan ne na baya-bayan nan da Amurkawa baƙaƙen fata da dama suke rasa rayukansu a hannun 'yan sanda. A babban birnin ƙasar ta Amurka, masu zanga-zangar ta lumana sun yi maci a cikin zafin rana a unguwanni da kuma wajejen ginin majalisar dokoki ta US Capitol. Magajiyar garin birnin na Washington DC, Muriel Bowser, ta yi jawabi ga dandazon masu zanga-zanga mai taken rayuwar baƙar fata na da muhimmanci a kusa da fadar shugaban ƙasa ta White House. Haka kuma ta sa an yi rubutun Black Lives Matter mai girman gaske da fenti launin ɗorawa a kan wasu titunan birnin. Bosa, wacce baƙar fata ce ita ma, ta yi kira ga masu zanga-zangar da su ƙara azama, su kuma ɗaga murya wajen neman adalci da ƙarin zaman lafiya.
To, kafin Murtala ya kawo mana sauran labaran da muke ɗauke da su, bari mu leƙa taskar rahotanninmu, inda za mu faro daga arewacin Najeriya. Shari'a tsakanin masarautar Kano da sarkin dawaki mai tuta Alhaji Aminu Babba ɗan Agunji da aka kwashe shekaru 17 ana yi a Najeriya ya bar baya da ƙura bayan hukuncin kotun ƙoli na amincewa da ɗaukaka ƙarar neman yin watsi da hukuncin ƙananan kotuna da aka ba wa sarkin dawaki nasara a baya da masarautar ta yi. A shekara ta 2003 ne dai sarkin dawaki mai tuta ya maka masarautar Kano a gaban kotu bisa zargin rashin adalci da aka yi masa wajen tuɓe shi. Wakiliyarmu Halima Abdulrauf ta aiko mana da wannan rahoto.
A tarihin masarautar Kano a Najeriya, babu mai riƙe da muƙamin sarauta da ya taɓa maka masarautar ta Kano a kotu, sai dai sarkin dawaki mai tuta Alhaji Aminu Babba ɗan Agundi, wanda ya shafa shekara 13 yana kan ƙaragarsa na gado kuma sarkin Kano marigayi Alhaji Ado Bayero. A waccan lokaci ya zama na farko da ya nemi haƙƙinsa bayan tuɓe shi ba bisa ƙa'ida ba, lamarin da ya danganta da rashin adalci. Bayan samun nasarori a kotuna daban-daban, sarkin dawaki mai tuta ya yi imanin cewa zai sake samun nasara a kotun ƙoli bayan kai ƙara zuwa ga kotun da masarautar Kano ta yi. Da hukuncin kotun ya zo ba a zata da amincewa da matakin masarautar Kano na shekarar 2003 na tuɓe shi.
Ban taɓa zatan wannan hukunci zai zo a saboda abubuwan da na sani da Allah ya hore mun kan harkar shari'ar kanta.
Sarkin dawaki mai tuta Alhaji Aminu Babba ɗan Agundi ya bayyana yadda shari'ar ta kaya da cewa,
na je kotu ne saboda neman haƙƙi, ganin cewar ba a yi mun abin da ya kamata a yi mun ba. A matsayina sarkin dawaki mai tuta hakimin gaskiya a wannan lokaci, a rana ɗaya an ce an dakatar da ni. Tuba sarkin Kano a yau 10 ga wata ya dakatar da kai a matsayin sarkin dawaki, amma ya ce gobe mu je da kai fada a inda zai sake maka wata sabuwar sarauta. A wannan lokaci na ce mai girma wannan Kano ya mai martaba sarkin Kano ba ni da katin wata sarauta, a ce sarauta da zaga tare da dan mai.
Kazalika
sarkin dawaki ne har abada, kamar sanata an rubuce ne za a ce maka sarkin dawaki mu haɓa, wani shi ne harkar sana'a.
A nasa bangare, wani mai fashin baki akan lamuran shara Barista Manar Barau ya bayyana hukuncin kotun koli da haka.
Ganin kotu shi kundin tsarin mulki ya riga ya bada hawa-hawa cewa daga kotun ƙasa har zuwa kotun koli, duk abin da kotun koli ta yanke a bisa bayanin da aka kai kotu shi ne zai zama matsayin wannan magana. Wato shi yasa in kika lura ai abubuwan da yake faruwa kusan magana ne kamar na sarkin Kano ma wanda aka yi na kwanan nan. Shi al'amari irin wannan idan aka bari siyasa ya shiga ciki, to kusan yakan zo ya lalata maganar sarauta gaba daya.
Wasu 'yan Najeriya dai sun dade suna kokawa akan jinkirin da ake samu a kotunan kasar tare da rashin adalci a sha'anin shari'a. Halima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
To, a gaida Halima, yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya.
Jami'ai a New York a yau Lahadi sun dage dokar hana yawon dare da aka kafa domin dakile zanga-zangar kisan George Floyd. Magajin garin birnin na New York Bill de Blasio cewa mun dage dokar hana yawon dare nan take. A jiya Asabar mun ga ci gaba sosai a birnin mu. Dokar da take somawa daga karfe 8 na dare wacce ita ce irin ta farko a birnin a cikin gomman shekaru an kafa ta ne sai adda takaddama tsakanin masu zanga-zanga da yan sanda ta rike zuwa tarzoma to amma a daren jiya Asabar yan sanda sun maida hukar su kube suka baiwa masu zanga-zangar damar ci gaba bayan karfe 8 na dare da farko dai an tsara dokar za ta yi aiki har ya zuwa gobe to sai dai sakon Twitter na magajin garin ya sami martani da dama masu kira gare shi da ya sauka daga mukaminsa domin masu zanga-zangar na ganin cewa ya kasa yin wani abu na kare su haka kuma ya kasa bayyana waye hura wutar tashin hankali a zanga-zangar tasu India da China za su warware rikicin kan iyaka da ke tsakanin su a cikin ruwan sanyi a cewar ma'aikatar harkokin wajen India a yau Lahadi kwana daya bayan da komandodin sojojin kasashen biyu suka gana domin samu bakin zaren warware tankiyar su a Himalayas takaddamar ta yankin gabashin Ladakh da ke kan iyaka da China wadda ke tattare da ikon hanyoyin isa wasu muhimman wurare na kan iyakar Himalayas ta soma ne da fito na fito tsakanin sojojin da ke sintiri daga kasashen biyu a farkon watan Mayu a yayin da jami'an India suka yi ikirarin cewa sojojin China sun shiga hurumin kasar India suka kakkafa tantuna da sansanoni a wurare uku China ta musanta cewa ta keta haddin iyakar kasashen biyu kana ta ce akwai zaman lafiya a yankin masu fashin baki sun ce yayin da tattaunawar za ta iya kashe wutar rikicin da ya haifar da jigida karun bangarorin biyu to amma ba su ga cewa za a iya warware matsalar tsakanin manyan kasashen biyu na Asia cikin sauri ba dukkan kasashen dai sun girke karin dakaru da atilare da makamai a yankin na Himalayas
Gaida Murtala Faruk san inna da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ci gaban rahotannin mu. A jamhuriyar Niger, duk da alamun samun nasara a yaki da cutar COVID-19 a kasar, kungiyoyi masu zaman kansu sun dage da ayyukan fadakarwa don gudun sake komawa ruwa idan aka yi la'akari da yadda jama'a ke nuna halin ko in kula game da matakan kariya da hukumomin lafiya suka gindaya. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sule Mummuni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Tun a tsakiyar watan jiya ne gwamnatin jamhuriyar Niger ta janye galibin matakan da ta shimfiɗa a ranar 20 ga watan Maris ɗin da ya gabata da nufin dakile yaduwar cutar coronavirus. Bayan da ta ce akwai alamun samun nasarori a wannan yaki, kore yake ta gargadi jama'a su kula da tsaftar hannuwa da saka takunkumi da dai wasu sharuɗan da suka shafi wuraren taron jama'a. Sai dai fa bayanai yana nunin ba a mutunta wannan tsari. Dalili kenan kungiyoyi masu zaman kansu irin su Rotab suka fara jan hankula. Ai Sami Ciroma na daga cikin shugabannin wannan kungiya.
Lalle raskuna na gwamnati an samu ci gaba tunda ana samun mutane suna ragewa wanda suka kamu da wannan cuta wanda aka gani wanda ya sani aka auna shi wannan cuta kamar kashi 85 suna su dauke ta ba a san ma suna da ita ba kashi 15 ne wanda suke zo a auna su a gane suna da wannan cuta har yau har jiya an samu mutane wanda suke da ita kenan cuta har yanzu akwai ta cuta gaskiya ce corona wannan akwai ta gaskiya ne abinda al'umma ya kamata su yi shine wannan sharudodi matakai na kare kai wannan gwamnati yasa har yanzu a rinka biyayya gare su a rinka sa takunkumi yanzu a shiga cikin mutane a rinka wanke hannu in za a tahiya idan aka shigo gauri a rinka yawan wanke hannu da sabuni a rinka sa tazaran meter 1 tsakanin ka da mutum surtun kana cikin jama'a kenan in mutane suka ci gaba da rike wannan ka'idodin mun tabbata wannan cuta a ciwo kanta
makarantun boko na daga cikin wuraren da gwamnatin ta Niger ta baiwa izinin sake komawa kan aiki bayan watanni 2.5 na zaman gida to amma a cewar shugabar kungiyar APES Hashiya Rabi Shubu Magashi irin wannan yanayi na sakaci da matakan kariya ne ake ciki a makarantu da dama
kamar gwamnati ma kai shi ma bai bari mutane su yarda da ke akwai kaga kamar lakwal sun ce ka ayi abinci yara su saba ba amma ba su aika mutane su gani ko an yi ko ba a yi ba kenan mun kamar ba su kula ba su kuma mutanen cikin unguwa in aka fara an suka gani ba kula ba ba matsa musu ko ba musu magana ba sai su bar kenan su hasa
rahoton ma'aikatar kiwon lafiyar al'umma na wunin asabar 6 ga watan Yuni na nuni da cewa mutane hudu ne aka gano sun kamu da cutar corona a iya gwaje-gwajen da aka yi a fadin kasar ta Niger a wannan rana yayin da a jumulce mutane 38 ke samun kulawa a asibiti sai wasu 867 da suka warke daga wannan cuta wacce ya kawo yanzu ta halaka mutane 65 Sule Mumuni Barma Muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Barma, yanzu kuma za mu kawo muku ƙarshen rahoton Zainab Babaji yayin da ta ji ta bakin shugabar kungiyar mata lauyoyi a jihar Plateau, Madam Mary, game da zabar tsohuwar minista kuɗi Ngozi Honji Iweala ta wakilci Najeriya a kungiyar kasuwanci ta duniya.
Wallahi mu a matsayinmu na kungiyar mata, muna farin ciki sosai da mutuncin da shi shugaban kasa wato Malam Muhammadu Buhari yayi mana. Domin in kika duba wannan matsayin ina jin ita ce yanzu mace na farko da za ta rike mana a madadin wa Najeriya.
A ce Allah ya bata sa'a ta samu wannan kujera, me kike ganin kamar ya kamata ita ta fuskanta?
Muna son ta fuskanta mata a bisan tattalin arziki domin mata da yawa yanzu suna da kasawa a samun abubuwan tattalin arziki kuma shine yake kawo damuwoyi da yawa a gidaje.
Ita ma Hajiya Fatima Suleiman da ke shugabantar kungiyar agaji ta Islamic Counseling Initiative of Nigeria ICIN ta ce kasancewar Ngozi Okonjo-Iweala a matsayin shugaban kungiyar kasuwanci ta duniya zai farfado da tattalin arzikin duniya musamman a wannan lokaci da ake yaki da cutar COVID-19.
Akwai abubuwa da suka shafi kasuwanci da mata suna da kokari amma ba a yi da su, amma kin ga wannan policy na 1325 da kuma COVID-19 wannan annoban da ya shiga cikin ba Najeriya kawai ba amma duniya gabaki daya, tunda dai tana da experience zai sa ta miƙa damuwoyin inda abubuwa suka lallace da kuma karfafa 'yan kasuwa da manoma su samu jari wanda zai taimaka ma talakawa.
A shekara mai zuwa ne dai ake sa ran gudanar da zaben babban darakta a kungiyar kasuwanci ta duniya a Geneva, kasar Switzerland, bayan karewar wa'adin daraktan da ke kan kujerar Roberto Azevedo. Zainab Babaji, Muryar Amurka daga Jos a Nigeria. A gaida Zainab, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraro, barkanku da warhaka. Sunana Madina Dahiru Mai Shanu, kuma kuna sauraron shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke tattauna duk wani lamarin da ya shafi duniyar gizo. To, ko kun san cewa akwai yadda za ku iya gudanar da taruka da ayyuka kai har ma da bukukuwa tare da mutane da dama a lokaci guda ta shafin internet? Kwarai kuwa kun ji ni da kyau, har da bukukuwa. Abubuwa da dama da ke tsaya sakamakon cutar COVID-19, amma mutane da yawa sun dogara da wasu hanyoyi ta kafar sadarwa domin gudanar da al'amuransu kamar yadda suka saba. A yau za mu ji irin manhajojin da mutum zai iya sakawa a wayarsa waɗanda za su ba shi damar sadarwa da mutane kai tsaye a wuri guda ta internet. Za kuma mu ji ƙarin bayani kan yadda za a iya amfani da manhajojin da kuma yanayinsu. Bari mu je ga ƙwararren masani kan harkokin sadarwar zamani, Nasir Damiya, wanda ya saba halartar wannan filin namu domin ya yi mana ƙarin haske.
Kuma na ɗaya wanda mutane suka fi sani yanzu shi ne Zoom application ne, ko kuma haja wanda mutum zai iya saka cikin wayan shi, wani daga wani gishi ma ya saka ta shi a yi video conference. Wannan Zoom ya kamata mutane su san cewa ba wai abu ne wanda kawai ba biya ake yi ba. Duk lokacin da za ka video conferencing da wani ko da wasu, to ba za ka yi ne wuce minti 45, da ya wuce minti 45 sai mutum ya yi, kuma ba za ka iya yi shi ya wuce mutum da yi ba. So ya danganta daga kowane irin service in kai matsayinka na mutum ko kuma kamfani ko kuma gwamnati, ya danganta yadda ake yin caji. So na biyu daga cikinsu kuma akwai Google Hangout. Google Hangout ya daɗe ana amfani da shi tsakanin mutum da mutum, kuma ko shi biya ake, in ya kai wani tsawon lokaci da kake amfani da shi za ka biya su. Na uku shi ne wanda Google suka fitar ganin wannan abubuwan sun samu ɗaukaka sosai, sai suka ɗaukaka shi Hangout, sai suka kawo abin da ake kira Google Meet. gwamnati mutane za su iya wannan conference in hayi mushi kusan minti 60 amma da ya wuce haka shi ma za ka iya sannan kuma akwai go to meeting shi ma yana da amfani sosai amma kusan kuɗin shi ya fi na sauran da ake yi so shi kuma mutum goma zuwa sama za ka ga har zuwa mutum 150 suna iya meeting da shi shi ma yana da muhimmanci sosai kuma yana da security sannan kuma akwai wanda mutane su sani na Skype kusan shi kaɗai ne wanda ya rage da za ka yi amfani da yanar gizo da ma hajjin ka kai magana da ba tare da an caji ka ba so har yanzu suna da wannan option wanda ko minti ne da kuma da zaki kana video ko audio ko ba za a ci ka kuɗi ba sai dai in za ka yi enterprise ko kuma business loan ko kuma wanda za ka haɗa kai amfani da Skype ka kira wayar wani to shi wannan ana caji amma duk da haka shi ma bai cika tsada ba don bai wuce kusan dala 2 bisa ga wasu da suke hawa wajen dala 10-15 kowane da suke caji ga wata ya bambanta akwai kuma 6 webex sun masana sun ce kusan ya fi wanda ya fi kowane zama yana da matakan tsaro so 6 webex yana da muhimmanci sosai haɗe ga kamfuna waɗanda suke hada ta kuɗi da sauransu to shi ma ana biya in za a amfani da shi kuma akwai yadda za ka yi amfani da shi free ba sai ka biya ba to waɗannan abubuwa na biya da muke magana ana magana hosting in za ka biya kai kamar za ka hosting mutane su ke ake tsammanin ka biya waɗanda za su join din ka ba su ake tsammanin su sannan akwai appear in shi ma platform ne mai kyau yana da manhaja sosai wanda har mutum 150 suna iya haɗuwa sannan duk lokacin shi ma yana da muhimmanci sosai yana da whiteboard capability da za ka iya haɗa shi da wasu abubuwa na wasu manhajoji ka haɗa su daga ciki so waɗannan su ne a takaice da su sannan kuma mutane suna iya amfani da waɗanda su ma kamar ba kuɗi ake caji ba in dai kana da kusan ka haɗa wayarka da duniyar gizo wato kamar kana da internet kamar yanzu wanda suke amfani da Apple to suna da wanda suke amfani da shi sai first time call kana da wayar Apple wani yana da wayar Apple kuma yana da laptop da Apple kamar computer shi ta hidda gidanka ce ko kuma da ajiye kamar irin su iMac ko kuma MacBook Air da sauransu su kana iya kai amfani da wannan video conference wanda UAE da suke da Apple company da shi Apple din yayi to za ka iya amfani da first time kai wannan yana da muhimmanci sosai mutane waɗanda hadde masu sana'o'i ƙanana da kuma malamai da kuma mutane waɗanda suke malamai na addini ne waɗanda suke son su yi da amfani da wani abu su yaɗa abubuwan addini ko kuma abubuwa na mutane su yaɗa abubuwa na sana'a su ko kuma kuɗanya ta jama'a ko kuma gwamnati ta yi amfani da su ta yi magana da jama'a da sauransu wannan yana da kyau mutane su yi amfani da wannan dama lokacin da ake wannan coronavirus ba sai sun tafi ofis ba sai sun bar gida ba da zarar kana da wayanka ko kuma na kuma kuma ta haɗa da duniya su za ka iya waya da mutum kan shi da kanka ko ina yake cikin
Madalla a gaida Nasir Daniya masani kan harkokin sadarwar zamani a nan zan dasa aya sai kuma wani mako idan Allah ya kai ni sunana Madina Dahir mai shanu a cikin shirin matasa a duniyar gizo
A gaida Madina Dahir mai shanu yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta hanyar email Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Usman Mai Niƙa Mai Ruwa Road Funtuwa da yake cewa gaisuwa da fatan alheri ga daukacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da fatan kuna lafiya Allah ya sa haka amin dan Allah a yau ina so ku bani dama domin in yi kira ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kamata ya dauki matakin kare rayukan jama'ar ƙasa da dukiyoyinsu a matsayin shi na shugaba Ganin asarar rayukan jama'a da ake yi a jihohin Katsina, Zamfara da Sokoto da ma sauran jihohin arewacin Najeriya abin takeici ne da Allah wadai akan waɗannan ɗan ta'adda masu cin karansu ba babbaka da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen wannan bala'i amin sai sakon Mansur Almugumel da ke cewa zaftare kudaden ma'aikatan lafiya da na ilimi a Najeriya da aka yi a kasafin kudin shekarar da muke ciki bai dace ba, ganin cewa kudin kwaskwarimar majalisar dokoki ba su samu na kasu ba. Tabbas hakan na nuna gwamnati bata damu da bukatun al'umma ba. Sai sakon Ghazali Kabir Lolo daga Saudiya da yake cewa salam VOA Hausa, ku bani dama in yi kira ga shugabannin Afirka ta yamma da samar da taki da kuma kayan noma na zamani ga talakawa manoma don kaucewa fadawar annobar yunwa daga annobar corona. Sai sako na ƙarshe na haɗin gwiwa daga Aliyu Usman Taka Lafiya da Sani Mai Lange-Lange da Bashir Kwoje. Suna cewa salam VOA Hausa, don Allah ku ba mu dama mu yi kira ga uwar gidan shugaban ƙasar Najeriya Hajiya Aisha Muhammad Buhari tare da matan gwamnoni da matan ministoci da na 'yan majalisun tarayya da na jihohi, da su yi wa Allah su yunƙuro su kawo wa 'yan mata da manyan matan ƙasar nan da ake yawan yi wa fyaɗe musamman a 'yan kwanakin nan ɗaukin jin ƙai ta hanyar ganin sun yi tsayin daka domin ganin an kafa hukuncin kisa ga masu aikata wannan mummunan ɗabi'ar banza. Murtala ya dawo da takaitattun labaran duniya.
To a takaice, kasashen Latin America musamman Brazil da Mexico suna samun karuwar mutane masu kamuwa da cutar coronavirus da kuma mutuwa sakamakon cutar a daidai lokacin da adadin waɗanda suka mutu a duniya ya kai kusan 400. Adadin waɗanda suka kamu da cutar a faɗin duniya dai ya haura miliyan 6.9, yayin da kuma waɗanda suka mutu adadinsu ya kai 399,854 ya zuwa safiyar yau Lahadi, kamar yadda rahoton cibiyar bincike ta jami'ar Johns Hopkins ya bayyana. Duk da yake adadin rashin aikin yi a Amurka ya ragu da kashi 13.3 a cikin 100, kamar yadda rahoton hukumar ƙididdiga ta kwadugo ta bayyana, mutane da suka rasa ayyukansu gabaki ɗaya sakamakon annobar coronavirus suna fuskantar kalubale na samun wani sabon aikin. Dubun dubatar masu zanga-zanga ne suka tattaru a birnin Washington DC da sauran biranen Amurka da ma wasu sassan duniya a jiya Asabar, inda suke ci gaba da kalubalantar nuna wariyar launin fata da musgunawar da 'yan sanda ke yi bayan wani ba Amurka baƙar fata ya mutu a hannun 'yan sanda makonni biyu da suka gabata. Zanga-zangar ta neman yin adalci ga dukkan kabilu da kuma sake fasalin aikin 'yan sanda ta karaɗe biranen na Amurka ta kuma ci gaba a kowace rana, a yayin da jami'ai a New York kuma suka ɗage dokar hana yawon dare da aka kafa domin daƙile zanga-zangar. India da China na ƙoƙarin warware rikicin kan iyaka da ke tsakaninsu cikin ruwan sanyi, a cewar ma'aikatar harkokin wajen India a yau Lahadi, kwana ɗaya bayan da kwamandodin sojojin ƙasashen biyu suka gana domin samo bakin zaren warware tankiyarsu a kan Himalayas. Takaddamar ta yankin gabashin Ladakh da ke kan iyaka da China, wadda ke tattare da ikon hanyoyin isa wasu muhimman wurare na kan iyakar Himalayas, ta soma ne da fito na fito tsakanin sojojin da ke sintiri daga ƙasashen biyu a farkon watan Mayu.
Masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Murtala Faruk Sanina da ya taya ni gabatar da wannan shiri, da kuma Leo Sahilu da ya taimaka wajen haɗa shi wannan shiri, da ma injiniyan mu na yau Aisha Tisila ce ke cewa ku huta lafiya, daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.